بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوديات تبتغ الله tsira da aminci tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne wanda ya daidai da daren 4 ga watan Sha'ban. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 25 ga watan Julai shekara ta 2009. Wannan shine kasan na 92 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Jama'a, kamar yadda kuka ji mun sanar cewa an shiga watan Sha'ban a yanzu. Wannan wata na Sha'ban, kamar yadda hadisai suka zo sahihai a cikin littafin Sahihu Muslim, sun bayyana cewa shine watan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yawaita azumin nafila a cikin shi. Haka abin yake, lallai yawaita azumin nafila da annabi sallallahu alaihi wasallama yake a wannan wata har ya kai a cikin wasu lafuzza na as-sayyida Aisha ana fahimtar kaman ma annabi yana azumta watan ne gaba daya. Gaskiyar lamari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu wani wata bayan Ramadan da yake yawaita azumi a cikin shi. A ƙarƙashin wannan, sunna ce ga dukkan musulmi maza da mata, ga duk wanda ya samu iko, ya ainihin yawaita yin azumi na nafila a cikin ainihin wannan wata. Sai dai sanannan abu ne kuma ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haramta yin azumin nafila a ranar Asabar. Kenan, idan ya fado daidai da kana yin watan azumin watan Sha'ban, sai yayi daidai da kuma yau ta fado Asabar, to sai ka tsallake Asabar din. Haka za a bi, sai ai amfani da waɗannan hadisai a tafi tare da su insha Allah ta'ala. Don haka jama'ar musulmi, wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai a ainihin raya ta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari, a inda ainihin wato muke cikin abwabul masajidi, babukan da ke bayani akan hukunce-hukuncen masallatai. Su masallatai su ne ɗakuna na ibada, kuma su ne ɗakuna na gudanar da dukkan wata mu'amala wadda ta shafi al'ummar musulmi baki ɗaya. A yau za mu tashi inda al-Imam al-Bukhari ya ce, babun idza dakhala baitan yusalli haythu sha'a aw haythu umira wa la yatajassasu. Yace babin da ke bayani akan cewa idan mutum ya shiga gida da ba nashi ba, abinda ake magana a nan kenan, don haka ya kawo shi ne al-alan nakira don ya bayyana gidan ba naka ba ne, wani gida ne ka shiga na wani, to shin kai ne za ka ɗibo wa kanka wurin sallah, ko kuma mai gidan ne zai ce ga inda za ka yi sallah? Na ɗaya kenan. Na biyu, limami ne kai ka shigo za ka kwatanta mai idda ya dace ya rinka yin sallah, shi ne zai zabar maka idda za ka yi sallar, ko kuwa kai ne za ka zaba? A nan abinda Imam al-Bukhari zai nuna mana daga ƙarshe shi ne, a natsu da kyau, domin wannan babin yana da hukunce-hukunce waɗanda suke da rassa da juna. Na farko, idan saukarka aka yi a gida, aka nuna maka ɗaki, ai a nan kuma ba za a ce a ɗakin ga inda ya kamata ka yi sallah ba, domin ɗakin gaba ɗaya an mallaka maka ikon zama a shi ne, don haka kana da ƴancin a cikin ɗakin ka dubi duk inda kake so kai sallah. Amma kai malamin shi ne, ko kai limamin shi ne, ko kai baƙon shi ne, sai ka shigo gida domin wata harka ta shigo da kai, sai kuma sallah ta kama a gidan, to annan ne ake cewa mai gidan shi ya dace nuna maka idda za ka yi sallah. domin ta iya yiwa inda zaka yi tunanin kai bari kai sallah anan iyalin shi za su zo su gilma a wannan wurin, ko kuma shi yana da masaniyar wannan wurin yana da najasa ko wani dalili makamancin haka. Abu na farko kenan. Abu na biyu, ka zo gidan shi ne a matsayinka na malamin shi ko limamin shi, zaka kwatanta mai inda ya dace, wato wurin da ya kamata ya rinka yin sallah, to anan zaka yi sallah a wannan wuri ne, daga nan shi kuma ya maida wannan wuri wurin sallah, anan ma shi yake da haƙƙin da zai nuna maka cewa ga inda nake so ya zama mini masjidul baiti ko masjidul dari ko makamantan haka. In ya so sai kai sallah a wannan wurin, shi kenan sai kuma ya zama wuri kamar an buɗe masallacin wurin kenan. Ina fata an gane. Dan haka ku iya bambance hukuncin. Shi ne ce idza dakhala baitan yusalli haythu sha'a, shin idan ya shiga gida zai yi sallah ne a inda ya so, au haythu umira, ko ku inda aka umarce shi. Wala yatajassasu, ba zai binciki wurin da ya dace shi yayi sallah ba sai inda aka umarce shi. Shi ne ƙarshen maganar. Kada ya binciken ina ya dace, shi ya kamata a nuna wa inda ya dace. Qala haddathana Abdullah ibn Maslama قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه في منزله. وانا حديث من كرنتوش أتنبا يا جماعة ديك حديثي نمي لو تدى مطلو لي نفكه ما سئن بن يوا إمام البخاري زي زوي تمامي تاما وانا حديثي a can cikin kitabul ilmi, in baku manta ba mun karanto wannan hadisin a inda Imam al-Bukhari yake cewa shekara nawa ne ya kamata a fara koya wa yaro karatu, shekara nawa ne ya kamata a sa yaro a makaranta, dan shekara nawa ya kamata a fara haddatar da shi al-Qur'ani ko haddatar da shi sunna, ko kuma a fara kai shi majlisi na malamai da daliban ilimi yana zama. Mun karanto a can baya shine shi wannan matashi da ya ruwaito mana hadisin mai suna Mahmud dan Rabi' yace an Itban ibn Malik, daga Itban dan Malik. To kun ga wannan riwayatu sahabiyyin an sahabiyyin, sahabi ne karami yayo riwaya daga sahabi karami, wannan tana da yawa a cikin ilimin hadisi. Dan kar ka fahimci kuskure cewa duk inda kaga wanda ya ruwaito riwaya daga sahabi to shi tabi'i ne, sai a ce maka a'a, sahabbai suna riwaya daga junansu, akan samu ƙanana su ruwaito daga manya, wannan shi yafi yawa a cikin sahabbai, kamar Anas ya ruwaito daga Umar, kamar Abdullahi dan Abbas ya ruwaito daga Sayyidina Abu Bakr, di yana faruwa, kamar nan Mahmud dan Rabi' al-Ansari ya ruwaito daga Itban dan Malik al-Ansari, yana faruwa. Yakan faru kuma babban sahabi ya ruwaito hadisi daga ƙaramin sahabi, wannan yakan faru sai dai nadiran ne, kamar yadda yakan faru da ya ruwaito hadisi daga wurin uba, wannan yana nan da yawa, to kuma yakan faru uba ya ruwaito daga da, wannan yana faruwa amma shi ma nadiran ne. To anan riwayar karamin sahabi ce daga babban sahabi, shi wannan babban sahabi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama atahu fi manzilihi, manzon Allah ya zo mishi a gidan shi, wato shi Itban dan Malik ne yayi babban bako, babban bakon shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa qala, sai shi ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace aina tuhibbu an usalli laka min baitika, a gidan naka ina kake so in yi maka sallah. Za ku ji wannan hadisin yana da sababul wurud, akwai dalilin da yasa annabi ya fade shi. Dalilin ku a takaice shine shi wannan dattijo limami ne a anguwarsu a cikin Madina, amma a yankin anguwarsu shine liman, to ya tsufa ga kuma yana da dindimi, in dare baya gani sosai, to da damuna ta yi sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ruwan damuna ya fara sauka, sannan kwararo wato kwatami na anguwarmu in ya cika, ni kuma gashi in dare bana gani, to sai zama bana iya fita masallaci domin in yi wa jama'a sallah, sai zan yi sallar magariba ko isha a gida kenan. To shine nake so ya manzon Allah ka zo gidana ka samu wani wuri kai sallah, ni kuma daga nan sai mai da wannan wuri ya zama wurin yin ainihin sallah. Kun ga anan yanzu an gayyato annabi ne dan ya zo gidan yayi me, yayi sallah. To da ya zo gidan sai ya ce aina tuhibbu an usalliya min baitika, a gidan naka to ina kake so in maka sallah. Jama'a kun ga addinin musulunci shine addini na yanci, ina kake so in yi maka sallah, zabi nuna mini, qala, sai shi ainihin wato Itbanu dan Malik sai ya ce fa ashartu lahu ila makanin, sai na nuna manzon Allah wani wuri sallallahu alaihi wasallama. Fa kabbara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kabbara. Wa safafna khalfahu, mu kuma sai muka yi sahu a bayan shi. Fa salla raka'ataini, sai yayi sallah annabi ya mana sallar limanci raka'a biyu. Jama'a kun ji wannan hadisi? Yanzu wannan hadisi ya amsa babin kenan ko? Idan ka je gidan mutum da nufin za ka yi sallah a wani wuri, sai ka tambaye shi ina kake so to in yi sallah. Amma in kama an mallaka maka wani wuri ne a matsayinka na bako ko an baka haya ko, to wannan kuma kai kake da tasarrufi. Ina fata an gane. To kamar yadda na gaya mana wannan hadisi mun karanto shi a can baya jama'a, to kuma Imam al-Bukhari zai ci gaba da maimaita mana wannan hadisi har wurare kusan 10 nan gaba. Misali, yanzu ka ganin ita ce lamba ta 414 ko? To zai maimaita mana shi a lamba ta gaba ita ce 415 da 636 da 654 da 803 da 804 da 1130 da 3787 da 586 da 659 da kuma 6539, wanda shine gurbi na ƙarshe da Imam al-Bukhari zai kawo wannan ainihin hadisi dab da ƙarshe-ƙarshen ainihin wannan ainihin abin nan littafi. Kuma ina so ka gane duk inda Imam al-Bukhari zai kawo wannan hadisi sai ka ji akwai hujja a ciki. Misali, akwai inda zai je can gaba ya kulla babi akan cewa babin da ke bayani akan ya halatta a yi jam'i a wurin sallar nafila, sai ya kawo shi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Babul masajidi fil buyuti, babin da ke bayani akan a gina masallatai a cikin gidaje, ko kuma a samu wata kwana ko wani lungu a cikin ɗaki a mai da shi ya zama masallaci. Duk wannan yana ɗaukar haka. Me ake nufi da waɗannan irin masallatai? Wasu irin masallatai ne waɗanda a zamanin salaf sun shahara, amma a yanzu suna da ƙaranci. Kamar yadda za ka zo ka ji nau'i biyu ne. Nau'in farko da ake yi shi ne a samu wani wuri a cikin gidan, a ware shi dindindin ya zama masallaci. Amma wannan ba yana nufin masallacin da zai hana ka zuwa salawatul khamsu ba, a'a, ana nufin duk sanda wata sallah ta kama a gidanka, ta walhaci, sallar shafa'i da witri ce, wata sallace ta nafila ta bujuro maka, sai ka shiga wannan wuri da ka mai da shi masallaci dindindin, sai ka yi sallah. Na ɗaya kenan. Na biyu, matan gida waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna musu muhimmancin su yi sallah a cikin gida, sallar ta fi daraja, ta fi ɗaukaka, sai su mai da wannan masallaci musu tutur da'iman abadan, sai zama musu wurin yin sallolinsu na azahar da la'asar da magriba da isha da asuba, domin su yin sallah a irin wannan halin ko a wannan wuri a cikin gida yafi musu falala fiye da su fito kuma masallaci. Alal aksi, wasu suna musu wannan hadisi dogaro da cewa Ibnu Hazm ya yi inkarin wannan hadisi. Na'am, wannan hadisi hasanun ne babu shakka akan shi, shine ainihin hadisin ummu ainihin wato abin nan ummu Humayd. Hadisi ne babu shakka ya tabbata jama'a, wadda ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da hukuncin sallah, yace na'am, ki yi sallah a masallacin anguwarku, ya fi ki tsallake ki tafi can wani masallaci, sannan kuma ki yi sallah a cikin gida ya fi ki a masallacin anguwa, a cikin gidan kuma ki samu can wani lungu can nesa ki yi sallar ya fi falala fiye da ki yi a ainihin wani wuri a cikin gidan a sarari. Wannan hadisi babu shakka akan tabbacin shi. Ina fata an gane. Ku karanta littafin Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil, lalle ya tabbata. Sannan da littafin Jilbabul Mar'atul Muslima, duk suna tabbatar da wannan hadisi ya tabbata. Inkari da Ibn Hazmin yayi bashi da ainihin madogara, kuskure ne ya faru, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan an fahimci haka, kun ji nau'i na farko na yadda masallacin yake kasancewa kenan, shine masallaci ne za a gina musamman a cikin gida. Nau'i na biyu shine sai a samu wani lungu ko wata kwana wadda asalinta ba masallaci ba ce, sai a gyara ta a shimfiɗa da duma da tabarma da sauransu, sai ta ɗauki matsayin masallaci, sai zama duk sanda sallah ta kama ka a gidan, duk sanda sallah ta kama wani a gidan, duk sanda wata buƙatar sallah ta kama a gidan, nan za a je a yi. Amma asali ba masallaci bane sabanin wancan, dukkan ɗayan biyu in aka yi ya shahara wannan sunna ainihin a wurin salaf. Ƙarshen wannan babi da tattaunawa da zamu yi insha Allah zan zo in yi mana sharhi gamsashe game da wannan sunna a wurin salaf insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Babban malami al-Imam al-Bukhari yace wa sallal Bara'u ibn Azib fi masjidihi fi darihi. Bara'u dan Azib sahabi ne, yayi ainihin sallah a cikin gidan shi, a ainihin wato a masallacin shi dake cikin gidan shi, kuma sallar ta jam'i yayi. Bara'u dan Azib sahabi ne, kissa ce doguwa wadda al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito ta. Bara'u dan Azib yayi baki, an yi kaza, lokacin sallah yayi aka tashi yayi musulmanci a cikin masallacin dake cikin gidan shi. Wannan dalili ne akan akwai me, akwai masallaci a cikin gidan shi. Sai dai ina so kar ai amfani da wannan nassi a kuskura fahimta, aje a ce ai a cikin Bukhari ma akwai tabbatar da cewa akwai hujjar irin waɗannan masallatai da ake a cikin GRA da manya-manyan gidaje na alhazan birni da ranka ya daɗe da sauransu, da ake cewa Allah gana ka. Idda waɗannan masallatai suka saba ma sunna shine sun zama masallatai ne na ado da tutiya, shine kowanne gida yana da nashi masallacin. Shi ko masallaci na anguwa kamata ya zama masallaci guda ne yadda za a rinka taruwa gaba ɗaya, amma wannan ya zo ya yi kafcecen gida sai ya ainihin yi masallaci a gefen shi, na kusa da shi ma sai ya kafcecen gida sai ya masallaci a jiki, na kusa da shi ma sai ya masallaci gida ya masallaci a jiki. Waɗannan masallatai gaskiya sun saba ma tsarin sunna, dan haka ku kiyaye, dan kar ku zo nan gaba za mu yi wani karatu kuma ku ce an yi tufka da warwara. Shari'ar musulunci ta yadda a jikin gidanka a wani gefe ka yanke ka maida shi masallaci, amma zai zama masallacin anguwa ne, amma ba wai masallacin gidanka kai da iyalanka da za ku rinka yin sallah azhar, la'asar, magriba, isha, alhaji wana ma yayi haka, yallaɓai wana ma yayi, zama duk anguwar ba wuri ɗaya za a haɗu ba, kowanne gida ne suna da nasu masallacin. Wannan shi ne ya saba ma sunna. Amma wane ne ya sai fili sai ya ce wa mai zane ko magini in an zo daidai kwana kaza ka ware ta sai ta zama masallaci wanda duk anguwan nan za a rinka yin sallah? Wannan babu laifi akan haka. Jama'a kun fahimci bambancin abubuwan guda biyu ko? Yawwa, Allah ya taimaka. Qala haddathana Sa'id ibn Ufayr qala haddathani Laysu qala haddathani Uqayl an ibn Shihab qala akhbarani Mahmud ibn Rabi' al-Ansari قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له صلى الله عليه وسلم فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خريزة صنعنا هاله قال فصاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش أو ابن دخش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله yuridu bi dhalika wajha Allah, qala Allahu wa rasuluhu a'lam, qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila almunafiqina, fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, fa inna Allaha qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Qala ibn Shihab, thumma sa'altu al-Husayn ibn Muhammad al-Ansari wa huwa ahadu bani Salim wa huwa min saratihim an hadith Mahmud ibn Rabi', fa saddaqahu bidhalika. Kun ji wannan hadisin jama'a? Ina bada shawara musamman ga daliban ilimi da cewa yadda ake koyan karatun Al-Qur'ani, haka ake koyan karatun hadisan nan na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Dan haka samu lokaci kana zuwa ana biya maka kamar yadda ake biya maka karatun ainihin Al-Qur'ani ba tare da sanin fassarar shi ba, har ka iya gane yadda ake karantawar da ka'idojin karatun, sannan ka samu lokaci ka rinka gwadawa da kanka. Misali, ana koya maka newscasting a cikin aikin jarida, yadda ake labarai. Bayan an gama koya maka, zaka je ka samu kai da kanka, ka samu wata jarida a daki, ka kulla kanka, ka kaddara yanzu kana studios ne, ma'ana kana dakin watsa labarai ne, ka zauna ka gyara zamanka, sai kai kamar jama'a suna jinka, sai ka ce labarin duniya, mai karantawa wane wane, duk ka rinka kamar haka da haka da haka da haka da haka, dan in ka sake sai ranar da zaka fara yin labarai ce ta zama maka ranar jarabawa, to rannan muryar ka za ta rawa. Dan kana cikin labaran, in ka tuno yanzu fa duk duniya ana jina, sai ka ji ka fara kyarma. Amma ka riga ka saba, dan haka wannan karatun hadisi haka ya kamata ka zauna ka rinka jaraba shi a daki, kana rehearsals, kana gwadawa da kanka yaya abin yake. Eh kenan, na biyu bayan an karanta din nan, kamata ya tinda ka ji ma'anar, ka je gida kai ta koyo, kai ta koyo, kai ta koyo. Na fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. In abubuwa suka kankama, za ku ga ana kulla majlisul imla, irin yadda su Imam Malik su ne kudama'u, su ne manyan malamai a cikin wannan harka ta karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka su ne suka tsaya suka samar da ka'idoji. Daga ciki akwai al-qira'atu 'ala al-mashayikh. Imam Malik dama sai kai Kano na zaka zo kai karatu wurin shi, ma'ana Imam Malik kamar babban professor ne, yana karantar da masu PhD ne da masu masters, su ne yan kanana kananan daliban. Dan haka sadda zaka zo gaban shi dama ka iya karantawa, shi zai maka fassara ne kawai. Idan lokaci yayi lokaci, haka za ku ga yadda ku ga ake tafsirin Al-Qur'ani da azumi ko ba da azumi ba. Majabaki na gefe guda yana jan baki, malami yana saurare, in ya gama ya fassara. Haka ake karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin nan. Da ga waɗanda suka nuna, ga waɗanda ba su nuna bane ake musu irin wannan, mai fassara shine zai karanta sannan ya zo ya fassara musu, to sai ga aikin yayi mishi nauyi. Ina fata an gane. Al-Imam Al-Bukhari ya samu wannan hadisi kamar yadda muka ji daga malamin shi Sa'idu dan Ufair, shi ko daga Laisu. Laisu yace haddathani Uqailun, وقيلك ودق ابن شهاب ابن شهاب الزهري أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري. محمود الربيع الأنصاري يابان الاباري يتي أن عتبان بن مالك للي عتبان بن مالك أصل ابن ديفارو سبود ون اللفظ ياتن تكيتا توجن كاو حديث دق فاروكو شي محمود الربيع su ne irin yara ƴan ƙanana, ƴan cikin anguwa, ƴan shekara 5 shekara 6. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci anguwarsu. Da ya ziyarci anguwarsu, to manzon Allah mutum ne mai alheri. Manzon Allah ya fi kowa raha, ya fi kowa iya duk wani abu da ka san yana jan hankali ya faranta a mutum rai. Da ya shigo cikin gidan haka, sai ga wannan ɗan yaro gashi nan ɗan ƙarami kyakkyawa, amma irin masu courage din nan. Za ka ga akwai yaran da ko sarki ya gani ana ja da baya, sai ga shi ya taho yana da ƙarfin. To shi Mahmud ibn Rabi, haka aka siffanta shi. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani shi haka irin bai da tsoro, sai manzo Allah ya ga ruwa a guga haka, sai karkata ya gunsa, da ya gunsa sai fesa mishi haka, sai kyalkyale da dariya, duk sai aka kyalkyale da dariya. Wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi, sai har ya kai wajen shekara 80 a duniya yana bada labari. Aka ce sanda abin ya same shi shekarar shi nawa? shekara shi biyar a duniya. To har ya iya tuna wannan abun da wannan ne sai Bukhari da sauran malaman hadisi suka ce dan haka dan shekara biyar za a iya biya mai karatu tun daga shi bayan shekara 70 da wani abu yana iya bada labari. Amma ƙarshe malamai suka ce ana duban yanayi ne, in ba kuma ta ba mun yi bayani a baya, domin wani dan shekara biyar din in ka gani zaka gan shi rusheshe ne, wani kuma sai gan shi dan shekara biyar din daidai da shekarun shi ne. Wato asali wayau da girman jiki ya danganci irin nau'in mutanen da nau'in gidan kasar da suke zaune da irin nau'in abinci da kuma nau'in wadata da wayewar kai. Yaron da yake dan talakawa ne a ƙauye da sauransu sai ga ganshi dan shekara biyar din sai ganshi dole-dole haka kamar bai da wayo, saboda babu imkaniyat, babu abubuwan da za su taimake shi ya samu wayewa da fasaha. Sannan kuma abubuwan da ake ci ba lallai ne su zama masu gina jiki ba, amma wanda yake a cikin bariki a GRA a gidan manyan mutane a kaza a kaza a kaza sai ga shekarar shi biyar sai ganshi gwabjeje. Ina fata an gane. To in kun fahimci wannan, wannan yana daga cikin abubuwan da suka faru a farkon hadisin da ainihin shi Mahmudu dan Rabi ya bada labari. Bada labarin wannan abin da yayi sai yasa kuma aka samu gamsuwa akan sauran labaran da ya bayar da waɗanda ya gani da kuma waɗanda wannan dattijo limamin anguwarsu ya gaya mishi. Zaka ji waɗannan mutanen wannan kadiyar tasu ta faru ne a anguwar Banu Salim. Banu Salim ita ce yanzu ka ba masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka kama hanyar Jami'ar Islamiyya dake Madina tsab, kafin ka kai Jami'ar Islamiyya akwai Maktabatu Jarir, bookshop ne. To dab da Maktabatu Jarir, in fact Maktabatu Jarir din ma tana anguwar Bani Salim ce, wanda mawaki yake cewa diyaru Bani Salma, a wannan diyaru Bani Salma ne ko, yake cewa tahara naqiyatun wa aujuhuhum bidul kaza kaza, wannan Banu Salama anguwar su Mu'adhu. Amma Banu Salim anguwar su ainihin wato tana nan a nan hanyar Jami'ar Islamiyya. To annan ne wannan ainihin qadiyar ta faru. Ina fata an gane. Anguwar su ainihin Mahmudu dan Rabi kenan. Waye? Sahabi ne. Sahabi ne. Gashi yana karami, Annabi ya furza mai ruwa har ya iya rike, ya ba da labari mai kenan. Ya danganta shin suna da wayo sadda suka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sun mutu akan imani. Babi ne mai fadi a musalawul hadith. Sai ya ce anna itban ibn malikin, lallai itbanu dan malik wa huwa shi itbanu din min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yana daga cikin sahabban manzon Allah. Kun ga sahabi ne ke bada labarin wane yana daga cikin sahabbai, saboda su da kansu suna girmama junansu. Wane yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mimman shahida badran min al ansari, kuma yana daga cikin ansara mutanen Madina waɗanda suka halarci yaƙin Badar. Halartar yaƙin Badar tana ƙara wa mutum daraja da kwarjini a idan sahabbai, don haka duk sanda suka zo za su gabatar da kai sai sun ce ai ya je yaƙin Badar ma. Ina fata an gane. Annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah, shi wannan dattijo mai suna Itbanu dan Malik ya je wurin manzon Allah ya ce ya manzon Allah kad ankartu basri, na kasa gane idanuwa na, wato idanuwa na bana gani sosai, shine ma'anar wannan jumlar, idanuwa na bana gani sosai. Wa ana usalli liqaumi, ni ne kuma nakewa jama'ar anguwata sallah. Ina ma'anar wannan ni ne limamin su da nake ba su sallah, in ji sakwata kenan ko. Fa idza kanatil amtaru, to idan ruwan sama yazo, ma'ana in damuna ta zo kenan, salal wadi allazi baini wa bainahum, akwai wani kwari wanda yake tsakani na da su mutanen da nake zuwa nake walimanci. Ko kun fahimta jama'a? Kama a ce yanzu mutum ne yake a PZ a nan Zaria, masallacin da yake limanci kuma fa yana a Gwaro kuma babu gada. Ko kun fahimta jama'a? Kun ga akwai kwari tsakanin shi da su. To kaga in babu damuna ai babu matsala, amma in damuna ta zo fa gashi dattijo gashi ba shi da lafiyar idanuwa, kaji dalilin fadin larura idanuwan kenan, ba wai yana shakkawa bane, ba yana gajan dangana bane, a'a gashi idanuwa na ba su da lafiya, ni ne liman, in damuna ta zo wannan kwari dake tsakani na da jama'ar da nake limanci sai ya ainihin cika da ruwa. Lam astati an atiyahum masjidahum, ba na iya zuwa masallacinsu, fa usalli bihim, je in yi musu limanci. Wa wadittu ya rasulallahi, kaji tamanni kenan, sai na so a ce ya manzon Allah annaka ta'ati ni, da a ce zaka zo gidana, fa tusalli fi baiti, sai kai sallah a gidan nawa, fa attakhidahu musalla, wannan wurin da zaka yi sallar da sai mai da shi ya zama wurin sallah. Me yake nufi? Duk sanda bai samu damar zuwa masallaci ba ko, sai sallar shi a wannan gidan, kaji iktirahin shi, kaji bukatar shi. Qala, sai ainihin wato Itbanu yace, fa qala lahu, ai sai shi Mahmud ibn Rabi' yace, fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah yace da shi, sa af'alu insha Allah, in Allah ya so ni ko zan zo gidanka, in Allah ya so ni ko zan yi maka sallah a wannan wurin. Duka wannan magana tana daukan haka. Allah yace, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah, sai yace wadhkur rabbaka idza nasita, duk abin da zaka yi sai ka ce insha Allah, in ka manta fa ko an jima ne sai ka ce insha Allah. Ina fata an gane. Qala Itbanu, to da Itbanu ya ji haka sai ya ci gaba da bala labari yace, faghada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah yayi sammako, yayi jijjifi, yayi sakko. Allah yace, wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital, ka tuna lokacin da kai sammako ka tafi kana sassaka mu'mine a ce wana tsayanan, wana tsayanan, wana tsayanan, ma'anar ghada sammako. Mawaki yace, wa qad aghtadi wattayru fi wuknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznabi, yace nakan yi sammako in fita farauta. Imru'ul Qais kenan. Yace a lokacin da nake fita farauta saboda tsabar sammako, tsuntsaye suna cikin shekasu ba su fito ba, yace kuma raba tana diga daga jikin duk wani indararo. Wa qad aghtadi wattayru fi wuknatiha, nakan yi sammako in fita tsuntsaye suna cikin sheka ba su fito ba saboda tsabar sammako. Kaga ko mutumin da ya fi tsuntsu fitowa da wuri, to ya fito da wuri lallai. Sai ya ce wa ma'un nada, sannan raba kuma tana diga daga jikin wani indararo. Imru'ul Qais kenan. To shine yake cewa, faghada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa Abu Bakr hina rtafa an-naharu, manzan Allah sai sammako da Abu Bakar a lokacin da hantsi ya daga. Kaji babban aboki, duk inda manzan Allah zai tafi a duniyan nan gaba daya sai ya gayyaci Abu Bakar har lahira. Sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ana tafiya da aboki, to da Abu Bakar zai tafi. Za mu zo mu karanta hadisin anan, da lahira ma in za a tafi ana iya rike hannun aboki a tafi, yace to da Abu Bakar zai tafi. Ka duba, ba a ambaci sunan kowa ba a duniya, sai yake me wa Abu Bakr, har da Abu Bakar ma suka zo gidana, ma'ana manyan baki gaba ɗaya sun gama haduwa gidana. Fasta'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah ya nemi izini. Allahu akbar, manzon Allah ya fi kowa aiki da alqur'ani. Me alqur'ani ya bayyana dangane da izini da sallama? Fa iza dakhaltum buyutan ha fasallimu ala ahliha ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sai kun yi isti'nas. In shigo, in aka yi maka izini ka shigo, in aka ce a'a kar ka shigo, baka da wata hujja. In ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam, in shigo aka ce koma, sai ka juya. Ko daga Sokoto kake, ko daga sarkin musulmi ne, ko daga ina kake. Ina fata an gane. Ya kamata musulmi su san ladabin alqur'ani. Yanzu anan wane ne ya gayyato manzon Allah ne? Itbanu dan Maliku? To da sai manzon Allah kawai, da sai Itbanu ya fito daga ɗakin shi kawai ga manzon Allah tsaye a tsakar gida da kwagiri yana ta huci. Amma manzon Allah ba haka yake ba, ba sarkin gargajiya bane. Da ya zo kaga sai da ya nemi izini, gashi aka ce fasta'azana as-sin wa ta litalab, sai da ya nemi izini. Fa'azintu lahu, ni kuma ne mishi izinin. Ka'ida kenan, ko waye kai, ko danka ne ka shiga kaje gidan shi sai kai sallama, in kai sallama sai ka ce in shigo. Ya kamata kowa ya fahimci wannan ba wai gidan ɗalibin ka ba, a musulunci ba kama karya jama'a. Duk gidan da kaje assalamu alaikum, in suka ce wa alaikum assalam, in shigo sai in aka ce eh sai ka shigo, in aka ce saurara sai ka saurara, koma sai ka koma. Mai Allah ya ce wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, in aka ce ku koma shi yafi lafiya gare ku. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Falam yajlis, annabi na shigowa bai zauna ba, hatta da khalal baita, har sai da ainihin wato ko ya shiga ainihin har cikin gidan, wato da ne mishi izini da ya shigo ya ainihin zauna daga kofar gida ko daga zaure ba, sai ya shigo har cikin gida. Sun makala yana shigowa cikin gida sai ya ce aina tuhibbu an usalliya min baitika, to aina kake so in maka sallah a gidan naka. Abinda wannan yake nunawa shine ya kamata ku kiyaye dan ku iya bambance da ake fahimta sunna. Annan me makasudin zuwan annabi gidan sallah, dan haka da yazo ya fara da ita. Hadisin Anas da muka karanta makon da ya wuce, shi kuma da yake makasudin annabi na zuwa gidan kakar Anas shine cin abinci, da yaje sai da ya fara cin abincin tukuna sannan aka yi sallah. In ka ce mana a zo a ci abinci, to muna zuwa dama za mu washe bakinmu ne. In kuka ce a zo gidanka za a yi wani abu ne, to in aka zo shi abin za a fara yi. Mun je wani taro maka aka ce za a je asha, muje ma'ana za a ci abinci, na ce muna tafi hanya na ce a tsaya, aka ce a za a je can za a tafi asha. Ana zuwa an sa wannan malami ya fara jawabi na daga hannu, na ce a ce mana kuka yi mu zo asha, dan haka ku ba mu abinci mu ci tukuna sannan a fara jawabi. Shine don makasudin da ya kawo annabi anan shine mai sallah da yazo sai ya fara da ita. Can kuma da yaje mai makasudin abinci, wannan magana da nake faɗi haka masu sharhi suka faɗi, suka ce ana duba menene makasudi, dan kaka ce yaya can da ya shiga ya fara da cin abinci sannan yayi sallah, nan ya fara da sallah sannan ya ci abinci, saboda kowanne ana duba menene makasudin. Ma'anar wannan magana shine kaya aure sai ka ce mana jama'ar musulmi ku zo gida na walima, muna zuwa sai muka samu malami yana jawo ayoyi sai mu ce a saurara, mu fa walima ta kawo mu. Muka ci muka koshi malami zai yi nasiha, wanda ya ga dama ya zauna ya zauna, wanda bai ga dama ba fa yayi tafiya shi, dan da ma walima aka ce, walima kuma ba wa'azi bace. Kala yace fa ashartu ila nahiyatin min albayti, sai na nuna mishi wata nahiya, wato wata kwana ko wani lungu daga ainihin cikin gidan. Wannan shine dalili akan koda ba a gina masallaci ba sai a samu wani bangare na gidan sai a maida shi wurin yin sallah. Faqama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzon Allah ya tsaya kam fa kabbara, ya kabbara yace Allahu akbar, fa qumna, mu ma sai muka tsayu, fa safafna, sai muka yi sahu a bayan shi, fa salla raka'ataini, ya yi sallan nafila raka'a biyu. Wannan nafila raka'a biyu in kun lura da kyau, lokacin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shigo gidan, daidai wannan lokaci ne aka ce ainihin ya shigo gidan? A lokacin da hantsi ya daga, ba haka aka ce ba hinar tafa'an naharu sallaw al hakidan a zahiri ko? Haka galibi malamai suka fassara ta. Fa salla raka'ataini thumma sallama, ya salla raka'a biyu sai ya sallama. Qala, sai shi wannan dattijo Itbanu dan Malik yace wa habasnahu, to da ya salla sai muka tare shi, ala khaziratin, wannan khazira asali abinci ne wanda yayi kama da burabusko, amma shi ga yadda suke yin shi, nama ne za a yanka shi gutsu 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 haka, kamar yadda kaga ake yin irin za a yi irin shinkafan nan ta zamani da suke kira fried rice, wato yace jollof rice, za a yanyanka shi gutsu gutsu nama, sai a sa mishi dukkan kayan kanshi da gishiri da magi da menene, a zuba ruwa wato sanwa, sai ya tafasa ya nuna, sannan sai a kawo ainihin tsaki, sai a yi ta barbadawa, a kawo tsaki ana ta barbadawa, ana ainihin juya shi haka, to shikenan sai kuma a bar shi har sai ya dumamu, wannan tsaki ya nuna, shikenan sai kaga yayi kamar burabusko amma da nama a cikin shi, shine khariza. Ina fata an gane. Eh, khazira, khazira yace wa habasnahu ala khazira, wato in kana son fahimtar irin wannan zuwa zakai ka jaraba, yanzu da daddaren nan sai ka je ka samu nama gutsu-gutsu ko da safe ka je ka samu ko abin nan, saboda ka ba mata ka ƙarshen ta ba za ka samu asalin fikirar ba, kana son ne ka samu fikirar. Ba wanda ya hana namiji ya girki, mu Najeriya ne nan ba, za ka maza kowa ya kwanta kawai, kasashen Laraba maza ne suke girki, kafin ka gama ta yi girki da wahala. Amma fa mazan kuku nake nufi. kuku ne suke girki. Sana'ana halahu, wadda muka dafa wa manzon Allah, muka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala Itbanu dan Malik yace fasaba fil bait rijalun min ahli ad-dari, sai ainihin wasu jama'a suka shigo wannan gida nawa, min ahli ad-dari, na daga cikin mutanen da ke anguwar. To anan kalmar baitu da daru in suka haɗu, ɗaya sai ta ɗauki ma'anar gida, ɗaya sai ta ɗauki ma'anar anguwa. Da nan yace fasaba fil bait, sai ainihin rijalun, mazaje na cikin anguwa, sai suka ainihin shigo cikin gidana, min ahli ad-dari, na daga cikin mutanen da ke gidajen makwabta, wato anguwa kenan. Zu adadin, masu dimbin yawa, zawu adadin masu yawa ko, fajtama'u, sai suka taru. Wa qala qa'ilun minhum, sai wani daga cikin su yace aina Malik ibn Dukhayshin, ko ina Malik dan Dukhayshin, aw ibn Dukhshun, ko kuma ina Malik dan Dukhshun. Faqala ba'dhum, sai wani daga cikin mutanen ya bashi ansa yace zalika munafiqun, ai wannan munafiki ne, la yuhibbu Allah wa rasulahu, baya kauna Allah da manzon Allah. In ba haka ba, kowa ya zo, shi bai zo ba, wannan munafiki ne, baya son Allah, baya son manzon Allah. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah yace la taqul zalika, kar ka faɗa haka, kar ka ce haka, kaga raddin gulma kenan. Ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah, baka ji ya ce la ilaha illallah ba, ya faɗi la ilaha illallah. Yuridu bi zalika wajha Allah, kuma yana nufin fuska Allah da wannan kalma da ya faɗi. To anan kaga bambancin faɗin la ilaha illallah wannan mutumi da ta wani kenan. Shi wannan manzo Allah ya bada shaida cewa ya faɗi ne yana nufin a fuska Allah. Duk wani da ya faɗi la ilaha illallah sai a ɗauke shi a matsayin musulmi, amma wannan la ilaha illallah shi tabbas ta tabbata saboda Allah ce, saboda manzon Allah ya yi shaida a kan haka sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wane ne? Ana tarahu qad qala la ilaha illa Allah, tambaya ce amma wace iri, ta takariri ce. Ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah yuridu bidhalika wajha Allah, ai karashin jawabi manzon Allah ne, baka ganin wannan da kake cewa munafiki ne ya faɗi la ilaha illa Allah kuma yana nufin fuska Allah da ita, dan me zaka ce mai munafiki? Inkari manzo Allah yake mishi, domin me zamu gane wannan? Ai sai da yace la taqul zalika, shine mubtada jumla. Ina fata an gane. Sai yake cewa qala Allah wa rasuluhu a'lamu, sai shi mutumin da asali ya ce wa wancan din munafiki, bayan da manzo Allah ya wannan jawabi, sai kuma ya dawo yace to Allah da manzo Allah dai su suka sani. Kaga akwai alamar jayayya tattare da wannan mutum. Ina fata an gane. In ba haka ba, mutumin da ya samu shaida daga manzon Allah irin wannan, ai magana kuma ta ƙare. Ku kun fahimta jama'a? Kala sai ya ce fa inna nara wajhahu, shi mutumin fa har yanzu bai haƙura ba, sai ya ce saboda muna ganin fuskar shi wannan Malik dan Dukhshin, wa nasihatuhu, da kuma karkata shi ilal munafiqina, kullun yana tare da munafikai, kullun su ne abokan hirar shi, kullun nan ne yake zuwa yana zama tare da su. Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce fa inna Allah qad harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah, to ai dai ka sani da cewa Allah ya haramta wa wuta cin wanda ya ce la ilaha illa Allah, yabtaghi bidhalika wajha Allah, ya fade ta ne kuma yana nufin fuska Allah da haka. Wato akwai wata darajar taka ba za ka santa ba sai ran da wata musiba ta fado maka. Yanzu Aisha kafin ai mata kazafi bata kai darajar da take da ita ba, sai da aka yi mata kazafi sannan sai Allah ya barrantar da ita, sai ta wuce darajar da take a kanta, da sai ta shiga wata daraja wadda ba wadda za ta kamo ta kuma a cikin mata. Kafin wannan mutum ya zargi wancan da cewa munafiki ne, ta yiwu akwai da yawa a wannan majalisi sun gamsu su ma cewa munafiki ne, amma yanzu da manzo Allah ya bada shaida cewa wannan mutumin la ilaha illallah shi da gaskiya ya faɗa, akwai sauran shakka akan shi kuma, to sai kuma manzo Allah ya ƙara abun gwibi da cewa me Allah ya haramta wuta ga wanda ya faɗi la ilaha illallah dan Allah, kuma wannan mutumin ya faɗi la ilaha illallah dan Allah. Yanzu a fakaice wannan majlisin ya ƙara ɗaukaka darajar wannan mutumin da aka kawo gulmashi. Qala ibn shihabin wanda ya ruwaito wannan hadisi daga Mahmud yace, thumma sa'altul husayn ibn mahmud al-ansari, sannan tambayi malamina mai suna husayn dan muhammad al-ansari, wa huwa ahadu bani salim, shi ma daya daga cikin yan anguwar banu salim din ne, wa huwa min saratihim, yana daga cikin manya-manyan su. Ina wan kun fahimci wannan magana daga cikin manyan anguwar? Sai sake tambaya su, da ya tambaye shi sai ce mishi ga an hadisi Mahmud ibn Rabi, game da hadisin Mahmud ibn Rabi, fa saddaqahu bidhalika, sai wannan malami mai suna Husayn dan Muhammad al-Ansari sai gaskata shi akan haka, yace abinda wannan yaro dan anguwan mu ya faɗa maka gaskiya ne. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? Asali ba zargi ne Zuhri yake wa Mahmud ibn Rabi ba, amma wannan ana kiran shi at-tasabbut, ma'ana magana ce wani ya zo ya gaya maka ita, ya ce ai an yi kaza da kaza a Gombe, kaza kaza, ka gamsu, sai ga wani mutumin Gombe ya zo gari ya waye, sai ka ce da gaske ne an yi kaza da kaza, sai ya ce maka eh, sai ka ji zuciyarka ta ƙara natsuwa. Yanzu in ka je sai ka ce da wane sun ce mu. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To kamar yadda na faɗa mana jama'a, wannan hadisi yana da masailu masu ɗimbin yawa waɗanda nake so insha Allahu ta'ala zan yi amfani da wannan ɗan lokaci da ya rage mana in tattauna mana waɗannan mas'alolin daga cikin littafin Fathul Bari. Barkaji babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace, wa fil hadisi min al-fawaidi, wannan hadisi yana da kaɗan daga cikin fa'idojin da za a iya cirewa, imamatul a'ma, halaccin limancin makahu. Ina za a gane wannan? Da ya ce ankartu basari, baya gani, amma inda azhar ne da la'asar da magariba da isha zai iya laluba ya taho, idan babu ruwa zai iya lalubawa, amma akai ruwa fa to wannan ta sha kan kundila, mana mai ido ma yaya iya balle wannan mara ido. Wannan dalili ne akan cewa ya halatta makaho ya limanci. Na'am, wasu malamai sai basu kalli abin ta wannan nahiyar ba, sai suka kalli abin ta wajen na ƙasa, suka ce makanta ai na ƙasa ce, to tunda na ƙasa ce bai halatta ku sa na kasashe mai na kasashe ya halitta yi muku limanci ba. Kun ji dalilin malaman da suka ce makaho baya limanci, wato dalili ne kawai na tunani. Su ko malaman da suka ce makaho na limanci, wannan na daga cikin hujjarsu. Sannan akwai limancin Abdullahi ibn Ummi Maktumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa ba shi rukon garin Madina gaba ɗaya har da limancin masallacin, annabi ya naɗa shi. To malaman da ba su yarda da waccan fatawar ba, waɗanda su suka ce ya halatta makaho ya limanci, sai suka da suka ce ai limancin makaho ma ya fi limancin mai ido kuma, suka ce saboda shi mai ido ya gano abubuwa da yawa, kuma yana sallah abubuwa da yawa za su ɗauki hankalin shi, amma wannan fa ba abin da ya gani wanda zai gurɓata mishi zuciya, kuma a sallan nan ba abin da zai gani wanda zai ɗauki hankalin shi. Daga sai suka ce imamatul a'ama afdalu. To yanzu a ƙarƙashin wannan argument da tattaunawa su kenan, in muka tashi zaɓen liman yanzu sai mu lalubo makaho? A'a, in aka tashi zaɓen liman za a dubi wane ne yake da lafiyayye ƙira'a, yake da mutunci, in ya kasance makaho babu matsala. Domin wani abin mamaki, kusan shekaru 40 da ta wuce makafi ne suke limancin sallar Arafa, makafi ne limaman sallar Arafa. Limamin Arafa yanzu kuma shi ne babban malamin fatawar duniya gaba ɗaya, makaho ne, ka ji ikon Allah. Yanzu akwai malamin mu Al-Allamatu Suhaim, yana ne yana karantawa masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace shekarar shi 2 a duniya ya makance, yanzu ko wajen shekarar shi 89 a duniya, amma ka zaunar da shi kujera duk abin da zai faɗi da ka zai faɗi, duk hujjar da zai kawo da ka zai fade ta ya karanto maka nassin ya maka sharhi wani lokacin har ya ta fada maka shafuka shine wata ran na tambaye shi don naje da littafin qa'idatun jalila fi tawassulul wasila ta ibnu taymiya zan yi mishi tambaya ina cewa ina da tambaya cikin qa'idatun jalila fi tawassulul wasila sai ce tahqiqir rabi' al madkhali sai nace eh sai ce to karanta na fara karanta sai karbi nassin kawai da kai ci gaba da karanta to sai zama akwai irin wannan abubuwan sun sha faruwa shine wata ran na tambaye shine sai ce yana shekara 2 ya makance sai nace to yaya yake haddace waɗannan nusus din littafan dan shi'a kakaf akan shi suke kamar an haife shi a birnin Qum in ya faɗi magana sai jawo ta da nassin ta altafan yan shi'a sai abin nan sai ce duk wani littafi da yake son ya ainihin rike shi kawai zai zaunar da ɗaya ne cikin ƴaƴan shi sai ya fara karanta mishi idan zero page ne ka san akwai page din da yake zero ne sai ya ce to wannan page din baya da lamba ko kuma wannan page din lamba aka yi mishi alifun ba'un da irin abubuwan nan haka shikenan in aka gama sai ya ce an gama da shafi na ɗaya an shiga shafi na biyu ana faɗa mai hadda cewa yake yi har yanzu yana nan a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantawa malami ne a Jami'ar Islamiyya sai dai ban san ko yanzu ya daina karantawa a Jami'ar Islamiyya ba abin da yasa nake wannan bayani wato akwai yara ƴan bana bakwai ne wadannan yara ƴan bana bakwai sukan bani dariya idan nace Ali Nasir al-Fakihi malami na ne Suhaimi malami na ne Dr. Fahad malami na ne Ubaidin Nami malami na ne sai dauka to wadannan ba sa karantawa a Jami'ar Islamiyya shi wai abin da yake gani tunda ba su yanzu a Jami'ar Islamiyya to ai sun karanta wani ya daina karantawa a Jami'ar Islamiyya shekara 15 da ta wuce kai kuma yaushe ka je bara ka je ko kun fahimta jama'a yanzu ka samu wani lecturer a nan ABU a history department in yace Bala Usman malamin shi ne suka ce a to amma ai ba wani Bala Usman yanzu a history department to yaushe ka shigo jam din bara te fate jamin din ka shigo ko kun fahimta mai kyauta a san wato akwai ɗabi'u waɗanda suke lazimtan mutum tun yana yaro in bai yi hankali ba yana girma yana jefar da su sai girma ya fita da su cikin jama'a sai ya zama wawa yanzu yaron yana sauraron rediyo idan gidansa akwai Abdullahi da ya ji an ce Abdullahi sai ya ce la an faɗe ka wai shi a duniya Abdullahi gidansu ne kawai don haka an faɗi Abdullahi gidansu Allah ya taimaka ya halatta makahu limanci jama'a ina fata an gane واخبار المرء عن نفسه بما فيه من آهات ولا يكون من الشكوى kuma ya halatta mutun ya fadi wata cuta dake tattare da shi wannan kuma ba za a ce ya cika gajan dangana ba domin dalili ne ya kai wannan mutun yace shi makaho ne bai da lafiyayyen ido to ya halatta na ka tambaye ka kai kaza 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 sai ka ce a a ni fa ina da ulcer ba na iya kaza kaza munasaba ce za ta saka fadi wannan magana ba kawai hakan nan zaka yi ta terere ba na fata an gane wa annahu kana fil madinati masajidu lil jama'a siwa masjidihi sallallahu alaihi wasallam kuma a madina akwai wasu masallatai wadanda ake sallar jam'i tun a zamanin annabi banda masallacin annabi domin yanzu galibin muka je alhazai sukan tambaye mu sai a ce a yaya ga masallacin annabi kuma ga masallaci a can yaya ga masallacin ka'aba kuma ga masallaci a can eh tun a wancan zamanin akwai masallatai a ainihin cikin anguwanni da ke kewaye da anguwar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ciki domin abin da ake nufi da anguwa jama'a ita ce rukumin zaman jama'a ko layi ne ko makamantan haka in aka samu masallaci in aka koma aka samu wani rukumin matukar ba masallaci ne aka yi shi dan ya zama masjidud dirari ba ya halatta bukata ce ta kawo babu laifi ina fata an gane dan haka jama'a banda masallacin annabi a madina akwai wasu masallatai tun a zamanin shi والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك wannan hadisi dalili ne akan ya halatta mutun ya zaman shi a gida bai je sallar jami'i ba saboda ana ruwa ko kuma saboda duhu ko kuma wani dalilin makamancin haka ko kun fahimci wannan jama'a a ce ga ruwa ana yi mun fara karantawa a baya inda su waɗanda ke cikin masallaci aka ce ya halatta in suka zo kiran sallah sai su ce as-salatu fil rihali ku na gida ku yi sallah a gida mu kuma za mu yi anan to in ruwa ya tare ka sai kai zaman ka a gida sai kai sallah ina fata an gane to kaga irin wannan in sallah ta same ka ina ya dace kai sallah an kana da masallaci a gidanka sai kai anan wattikhadhu mawdi'in mu'ayyanin lis-salati sannan ya halatta mutun ya samu wani wuri ya ware shi na musamman dan yin sallah a cikin gida ya halatta zamu ƙara tattauna wannan insha Allah wa amma nahyu an itani mawdu'in ko mawdi'in mu'ayyanin min al-masjidi fa fihi hadithun rawahu abu dauda wa huwa mahmulun ala ma idza istalzama riya'an wa nahwihi kaji wata mas'ala ba an ce ya halatta mutun ya ware wani wuri a gidan shi ya rinka yin sallah ba to dan karkace a amma ya akwai hadisi da ya tabbata a cikin sunan abi dauda annabi ya hana mutun ya ware wurin yin sallah a cikin masallaci sai malam yace eh ai nan a cikin masallaci aka ce a masallaci kakka ware ka ce nan wurin sallata ne kullum a indai kana so ka zo kai zaman ka a wurin amma irin yadda za a ce da nan din nan kada wannan ya zauna minister zai zo ko commissioner zai zo a in suna so su zo da wuri in ba zo da wuri ba wanda ya samu ba daidai bane ware wani wuri don sallah gare ni ko gare ka ko ga makamanta haka in ba liman ba a masallaci na ɗaya kenan to gida fa ainihin gidanka ne kana da ƴanci kai duk abin da ka so a yankin gidanka ba masallaci bane ya kamata jama'a su gane wannan ma'ana babu tara wuri a masallaci misali jama'a mutum sai ya zo ya sa hular shi tun karfe 10 na safe a masallacin juma'a har karfe 1 wai ya kama wuri a sai ya cire hular shi a baladan ya aje mishi ko kuma stoke fa ina fata an gane yawa to sai malai yake cewa wa fihi taswiyatu sufufi wa anna umuman nahyi an imamati az-za'iri man zarahu makhsusun bima idza kana az-za'iru huwa al-imam al-a'zam wa la yukrahu kaji wasu mas'aloli manya guda biyu mas'alar farko ita ce me wannan hadisin ya nuna wajibcin hada sahu domin lafazin hadisin da muka fara karantawa sai da yace muka yi sahu a bayan shi to hada sahu jama'a ya kamata mutane su gane hada sahu daban miƙe sahu kuma daban kuma kowanne wajibi ne hada sahu shine shi sahun wannan mutumi ya hadu da wannan wannan ya hadu da wannan wannan ya hadu da wannan to sannan sai a samu wani mai saitin ido ya tsaya ya dubi sahun in bai karkace ba mana in sahu ya samu bankarewa to yayi alignment kenan ko to kada a tada sallah ko kuma an gama hada kirazan mutane daidai da kafadin su sai wani ya goce haka ba za a tada sallar ba sai an dawo an hadu kafadu sun hadu kafafuwa sun hadu to ya ake hada kafa ba yatsa da yatsa bane a kafarka kadan ka miƙe ta fuskanci alƙibla wane ya miƙe ta fuskanci alƙibla suna haduwa shikenan haka ba wanda zai takura wani ba wanda zai taka wani to sannan sai a dubi sahun a tabbatar ya miƙe jama'a a tabbatar sahu ya miƙe wannan yana daga abubuwan da yake wajibi ne liman ya ainihin tabbatar da wannan to sai malai ya kawo wata matsala an hana ka je gidan mutum kai mishi limanci an hana ka je gidan mutum ka zauna a kujeran mai gida kowaye kai aka ce sai dai in kai ne limamin anguwa ko limamin gari ma'ana anan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shiga gidan na daga cikin haƙƙi inda ba annabi ne a matsayin shi na al-imamul a'zam ba inda wani gama gari ne to sai ya ce to shikenan yi mana limanci domin gidanka ne to amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallama shine liman babba da yazo kawai sai ya wuce sai ya ce su hada sahu wannan ya kamata jama'a kowa ya dawo cikin taitayin shi saboda akwai hadisi ko asari wanda al-imamu abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi in ba na manta ba daga sahabi abdullahi dan mas'udin da sahabi abu zarrin al-ghifari sai suka je gidan wani bawa kuma dalibin su an yi aure sun je sun ci abincin walima sai aka tashi za a yi sallah sai abu zarrin sai ya kokarin ya wuce dan yayi limanci yana ganin ai wannan bawan mu ne sai ibn mas'udin yace a dawo yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka zo gidan mutum ka zauna a wurin zaman da yake zama ko ka zo gidan mutum ka zauna ka shige gaba za ka yi mishi limanci sai da izinin shi kun ga jama'a ashe mu musulmi mu ne muke da ladabi ma'ana yanzu in mutum ya zo da kai falon shi
irin wannan doguwar kujera da ake kira tricita galibi ita ce mai gida yake zama ko to kar ka zauna a ita sai in an ce maka a akramaka Allah bismillah in ba haka ba kowaye kai in ka je samu gefe kujera ta gefe sai ka zauna in ya ce maka a dawo nan to babu laifi sai ka zauna anan ko kun fahimta jama'a dan galibin mutane ba sa kula da abubuwa irin wannan hatta in ka zauna a dining table teburin cin abinci akwai kujerar da teburin ke fassara nan ne kujerar mai gida in ka zo za ka zauna kar ka taba zama a tsinin dan galibi tsinin nan ne yake zama mazaunin mai gida zauna inda fadin yake wato shi mai gida galibi baya zama tare da wani sai dai zauna anan ko anan galibi inda a dining table ne dining table ko to in ka zo kai sai ka dubi fadin dan ta iya yiwa wannan da zaka zauna nan ce tashi ko kun fahimta jama'a duk waɗannan ladduba ne na musulunci to sai malai yace amma idan mutun shine limamin musulmi babba wannan babu laifi in yazo ba a hana shi ba wa kana ina zuwa wa kana man azina lahu sahibul manzil in ya zama shine liman babba kuma mai gidan yayi mai izini kaji nan ma sai da ya dawo da wannan sharadin na malam to bakuwa ta zo madadin ta dan kame kanta har a ce mata to bismillah zauna nan sarraf kafin ai wata sai ganta ta shige hawa daka ko kuma sarraf kafin ai wata sai ga ta zauna a inda asalin ita mai dakin ba za ta so wannan ta zauna ba duk waɗannan ladduba ne sai an karantar da mutane a hankali haka mata a kiyaye malam yace wa fihi tabarruk bil mawadhi'i allati salla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama aw wati'aha wa yustafadu minhu anna man du'iya min as-salihina litabarrukin bihi annahu yajibu ko annahu yujibu idha amina al-fitna malam yace ga kuma wata matsala dukkan wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya zauna yayi sallah ya sha ruwa ya kwanta ya halatta a musulunci kai tabarruki da wannan wurin ba wanda ya hana dan haka ya zo cikin littafin dan fodiyo mai suna wasiqatul ikhwan inda dan fodiyo ya bada labarin Abdullahi dan Umar yana da irin wannan dabi'ar in aka ce mishi manzo Allah ya taba zama tsigindin wannan bishiya da dalili ko ba dalili Ibnu Umar in yazo shi ma sai dan zauna ya huta manzo Allah ya daura dabbar shi anan yazo shi ma duk irin waɗannan aka ce babu laifi game da haka to sai malam yace a ƙarƙashin wannan kenan idan aka kirayi wani daga cikin manyan mutane salihai dan ya zo wani wuri a samu albarka daga gare shi to babu laifi zai iya amsawa sai Ibnu Hajar yace idza amina al-fitna idan shi ya amintu daga fitna ko kuma idza amina al-fitna in aka amintu daga fitna nan da nan sai ta'liqin bin ba sai yace hadha fihi nadharun akwai abun dube anan ma'ana a batta dai ga annabi a take ta anan a tsaya anan amma ka a buɗa data ina fata an gane wasawabu anna misla hadha khasun bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lima ja'ala Allahu fihi min albaraka abin da yake daidai shine wannan abu ya tsaya ga manzon Allah saboda tabbas manzon Allah Allah ya sa mishi albarka wanda da kake ganin albarka ta yiwa ba albarka bace dan yanzu akwai albarka ta 419 jama'a sai mutun yaje yana da baki za su zo wurin shi diban tabarruki zai musu addu'a karfe 9 na safe sai je tun karfe 7 na safe sai samu manya-manyan kankara sai sa hannun shi sanyi na awa 2 a kankara yana azabtuwa fa amma ya daure saboda aka zo da an yi hannu da shi a ci hannun shehi sanyi ice block ce na ice block ba hannun shi bane ina fata an gane to duk ire-iren waɗannan abubuwan in ya tabbata annabi ya yi a tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu alkyabbashi da yake sawa idan mutun ya samu da da'un udal cuta mai rashin warkewa mai wahalar warkewa sai a jika mishi ita sai a bashi ya shaye wanka sai ya watsake sahabbai ba su taba jika rigar sayyidina Abubakar ko Umar ko Abu Dharr ko wani sahabi ba sai suka tsai da ita anan saboda tabbasi manzon Allah babu shakka game da al'amarin shi game da haka amma yanzu sayyidi wani ya zauna kan tabarma baka da dalilin da zaka ce wannan tabarma a raba ta a cinye ta kaga mutane suna cin busasshiyar karauni eh ko makara saboda shehiwa na aka kai akan ta ko shehiwa na ya zauna akan ta wannan abu ne wanda malai yake cewa lalle abin a tsaya ai dube ne malai yake cewa wa ghayruhu la yuqasu alaihi wani wanda ba manzon Allah ba ba za a kiyasin manzon Allah a kiyasin shi akan manzon Allah ba lima bainahuma min alfarq alazim saboda bambancin da ke tsakanin manzon Allah da kowa a duniya bambanci ne mai girma wala anna fata hadha albab qad yufdi ila alghuluwi washirki kuma bude wannan kofa zai jawo me zai jawo wuce iyaka da shirka kama waqa'a min ba'dil nas kamar yadda ya faru ga wasu mutane nas'alullah alafiya muna roƙon Allah ya kiyaye mu akwai wani littafi na bin bazin kuna bukata zan zo muku da shi ya rubuta shi fiye da shekara 25 da ta wuce sunan littafin ma hakaza ko tuhyal athar wato ba haka ake raya gurabe ba wato irin mutanen da ke tasowa yanzu misali kamar Kanawa yanzu suna cewa za su kewaye ainihin wato dutsen Dala dutsen wane ne dutsen menene yake da suna gauran dutse saboda a raya a gauraren tarihi a gauraren kaza a wuraren da suke asar kadai da shari'ar musulunci ta yadda a basu sune wuraren da ke da alaka da ibada yau shekara uku ko hudu da ta wuce wannan rikici ya taso mai karfi a kasar Saudi Arabia wanda har sai da naje gidan rediyon su aka ainihin yi irin hannu da yawa din nan matsala ce ta taso matasa suka ce duk waɗannan dutsen Uhudu da wannan wane ne aje a jefa musu bomb duk a wargaza su kawai a manta da su wannan shine ra'ayin matasa me dalilin su suka ce saboda mutane suna zuwa suna shirka a wurin sai mutum ya je tsuguna a gefen dutsen Uhudu sai ya kashi sai kuma ya koma wani wurin sai ya tsuguna yana goga duwawun shi ya share kashin haka an yi mishi wata fatawa ce in yi hakan ya dawo zai yi kuɗi sai ga mutum ya kudin dine wata takarda in yazo yana ziyara kaburbukan sa Hamza sai ga ya waiga ya waiga sai ya jefa sai sake waiga sai ya jefa sai ya jefa sau uku sai ga ya to yana murna ma'ana ya gama hadawa waɗannan matasan da suka dubi janibin barnar da ke faruwa sai suka ce a rushe waɗannan abubuwan ingantacciyar magana ita ce dukkan wurin da ke da alaka da wata ibada ba za a rusa shi dan wani na barna ba sai a ce shi mai barnar ya daina yin barnar a hana shi hani kuma zai biyu ta hanya biyu hanin farko ga masu wa'azi nan dan haka wuraren nan za ga an aje masu wa'azi suna ta wa'azi suna ta bayani ga lawhat alluna an san ka iya karatu da Hausa ne da Turanci ne da Larabci ne duk an rubuta ka karanta na biyu ga yan sanda a gefe guda akai maka nasiha akai maka wa'azi suka ki zo su dan kwakwade kaurinka da kulki a dauke ka a mota ayi waje da kai a tafi can a jefar da kai a abin a anguwanku inda ka sauka kai alhaji misali waɗannan sune matakan da suka kamata amma ba daidai bane a ce a rushe wannan to munasaba akan haka jama'a kenan yanzu kamar hubbaran shehu wanda take Sokoto tsarin da take din nan a yanzu tsari ne da dan fodiyo ma bai yarda da shi ba shine asalin tsarin da dan fodiyo ya fada da shi kenan sai a rushe wannan gine-gine da wannan labule da aka yi kabarin dan fodiyo ya zama iyakashi ne sai kaburbukan da ke tare da shi amma kabarin dan fodiyo jama'a an je an yi shi an rufa shi an yi gine an kewaye labule kamar Ka'aba ni na shiga na gani ba daya ba biyu ba wannan ya saba ma shari'ar musulunci shine abin da mu ahlus sunna mutanen dan fodiyo muka ce ba kyau amma ba mu ce a rushe kabarin dan fodiyo ba ginin da aka yi akan kabarin dan fodiyo muka ce ba kyau kuma dan fodiyo shi ya faɗa haka a cikin littafin shi ihya'us sunnati wa ikhmadul bid'ati ina fata an gane Allah ya taimaka shine sai malam ya ci gaba da cewa to nas'alullahi al'afiya Allah ya kiyaye mu sai mu koma sama sai ya ce wa yahtamilu an yakuna itban انما طلب بذلك الوقوف على جهه القبلة بالقطع ما لن yana son ya kawo me yasa ne itbanu ya gayyaci annabi sai ce to ta iya yuwa ba wai yana nufin ma annabi yazo ya salla bane yana nufin annabi yazo ya nuna mai ina ne ya dace daidai da alqibla to amma dai wannan magana ba ita ce daidai ba abin da yake daidai shine me magana salla din wa fihi ijabatul fadili da'watal mafduli wannan ya nuna babban mutum ya halatta ya amsa gayyata karamin mutum ma'ana sanata ne kai sai kansila ya gayyace ka kansila ba shi ne dan mutsulin sanata ba a kauyen su local government to sai kansila ya gayyace ka sai ka je gwamna ne kai sai chairman ya gayyace ka, kai ne limamin juma'a sai limamin salawatul khams ya gayyace ka, ba shine irin wannan ba, ya halatta. Abinda ake nufi shine baka cewa ba za ka amsa gayyata ba sai ta wanda yake tsaran ka ko sa'an ka ko mai darajar ka. Duk wanda ya gayyace kan kana da hali sai ka je. Wat tabarruki bil mashi'a, ko sannan yace kuma duk abin da mutum zai ya nemi albarka Allah da cewa insha Allah, wal wafa'u bil wa'adi, sannan da cika alkawari. Ina mu gane haka? Manzo Allah yace insha Allah, ko kuma ya ci alkawarin ko bai cika ba? Ya cika sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan wastishabu zairi ba'd ashabihi idza alima anna almustad'i la yakrahu dhalika, kaji wata mas'ala. In aka gayyace ka, in ka san wanda ya gayyace ka in ka tafi da wasu jama'a ran shi ba zai baci ba, babu laifi. Mun karanta haka a hadisin baya ma. Amma in ka san ba zai ji dadi ba, to kar ka je. Ya danganta kenan, kai zaka tsaya kai nazari wane da ya gayyace ni, wane irin mutum ne. Mutum ne da baya so a zo mishi da wasu mutane da bai san da zuwan su ba, kar ka zo da su. Mutum ne da in ka zo da ƙarin baki ma murna zai yi, to sai ka zo da su. Muna da wani mutum shi kuma ba abin da yake so a gidan shi irin baki, ka ji ikon Allah. Kuma babban mutum ne, ya gama kai inda abin da yake so ya zo ya samu gidan ya cika, sai ko ya toran shi a bace sai ga yana tawalwala. Kawai shi dai ga gidan ya cika. To kuma sai zama wani kuma akasin haka ne, shi kuma ba ya sanya ga kowa a gidan, ran nan ya watsa jama'a ya kori jama'a, sai kuma ya fara shirin zai tsaya takara. Babban mutum ne ya taba mukami daga shi sai dan sandan shi ya zama yanzu a gidan, tunda dai ya kori kowa. Shi ne ran nan ya fito ya ce kai ba wanda ya zo gidan nan, ya ce to oga duk ka kore su, ai sun dai nan zuwa. To ya za kai ka dawo da mutane, ya ce ai sun tsorata. Dan ran da aka tashi fasa mutane bindiga aka harba a sama, duk suka watsa ma. Shi ne suka yi plan sai a je a yi ƙarya a gidan rediyo, yallaɓe zai aurar da 'ya'yan shi guda shida. Aka dafa abinci, aka aika da goron gayyata gidajen rediyo da talbijin masallatai, duk aka zo. Kawai su ake jama'a su taru. Aka taru aka ci aka ƙoshi tun safe, sannan ya fito ya jawabi. Ya ce to an ɗaga ɗaurin auren, amma yanzu ƙofa a buɗe take, jama'a su ci gaba da zuwa. Kai, in kana duniyar nan zaka ga mutane iri-iri malam. Allah ya taimake mu. Na'am. Mala yake cewa kun ji wannan maganar. Walisti'izanu 'ala ad-da'i fi baitihi. Sannan wanda aka kiraya din, idan ya zo sai ya nemi izinin wanda ya kira shi a gidan nashi. Wa in taqaddama minhu talab al-hudur, ko da shi ya gayyato ka, kaka ce tunda shi ya gayyato ka bar ka zo ka shiga gidan kawai. Sai kai sallama ka nemi izini. Wa anna ittikhadha makanin fil baiti lis-salati la yastalzimu. Ko wa qafiyatuhu, kaji wata matsala. Wato idan ka gina masallaci a wuri, kun san me kai? Kai waqafin wurin ba gado. Ina ma'anar wannan maganar. Idan kai masallaci a gefen gidanka, sai talauci ya kama ka, ka ainihin daga gidan zaka sayar banda masallacin. Dan haka shi wanda ya sai masallacin, ko da shi ne dan izala, sai dan dariƙa ya sayar mishi, me zai faru? Ba zai canza liman ba. Imana. To tunda an ce tun farko dama me yayi? Waqafi yayi. Ai shi wanda ya sayar maka bai da mallaka wannan da ya masallacin, balle ya sayar maka. Duk inda ka gina masallaci ya zama waqafi. Kamar duk inda ka bayar aka saka mutum a kabari, wurin ya zama waqafi, ba da maka kwace. A ƙarƙashin wannan maganar, wato wata magana ce za a yi gini a kai, duk inda ka gina masallaci ba da maka sayawa ko talauci ya same ka, dan ya riga ya zama waqafi. To abinda malam yake cewa, yanzu a cikin gidana idan na ware wata kwana da nake sallah ko na mai da ita ta zama masallaci, ran da na tashi sai da gidan ba zan sayar har da wannan wurin, dan nan ba masallaci bane na dindindin, ba masallacin jama'a bane, masallaci na ne. shine bambancin wancan masjidul jama'a ake nufi wanda jama'a anguwa suke sallah baka sai da shi ba a gadan shi ko kun fahimta jama'a yawa Allah ya taimaka wato abubuwa ne na siyasoshi suka shigo mana shi yasa wasu abubuwan sai ka ji su bambara kwai mallan yake cewa wal isti'a mun wuce wannan ko sai ce walau atlaqa alaihi ismal masjid ko da a cikin gidan ka din in ka tashi wannan dan wuri da ka ware ka sa mishi wannan masallaci ne wannan baya nuna ya zama waqafi wa fihi ijtima'u ahli al mahalla ala al imami aw al alim idha warada manzila ba'dihim liyastafidu minhu ha wa yatabarraku bihi mallan yace wannan yana nuna halaccin mutanen anguwa su hadu a gidan wane saboda me saboda wani babban malami ko wani babban limami ya sauka a gidan wane din dan su yi me dan su samu fa'ida kuma su samu albarkashi to wajen samun fa'ida ba musu wajen samun albarka fa sai malam bin baz nan ma yace haza ghalatun wannan ma kuskure ne su dai so su samu fa'ida su yi fatawa su yi tambaya amma babu wani cewa to a zo a shafi jikin shi ko ya tofa maka yawo ko ya kalle ka ka samu albarka a'a ka dai zo ka dibi fatawa sai ce wasawabu man udhalika kama taqaddama fi ghairi nabi sallallahu alaihi wa sallama saddal lizari'a almufdiya ila shirk abin da yafi daidai shine a hana duk wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallama in yazo gidan wani sai mutane za su iya zuwa su taru su dibi fatawa amma ba cewa ai algafata mala ni wallahi nazo ne in ganka kawai ni ma na samu albarka a yi fatawan kana da ita baka da ita eh to tashi ka tafi gidanka ka bada wuri wasu su zo su ko kun fahimci wannan da kyau jama'a yawa watanbihu ala man yadhunnu bihi alfasad fi ad-din 'inda al-imam ala jihati an-nasiha wala yu'addu dhalika ghiba yace da kuma fadakarwa ga wanda ake zaton yana da barna a addinin shi a wurin wa a wurin limamin musulmi domin nasiha ga shi limamin ina muka gane wannan wancan da yake fadin waccan maganar asalin me yaso ya so ya fadakar da annabi ne wane da kake cewa kaza kaza din nan wannan nan mutumin banza ne yace yayi haka ne da nufin nasiha ba da nufin gulma ba in haka ne to ya halatta wa anna alal imami an yatasabbata fi zalika to shi kuma liman fa in aka fadi wata magana mummuna akan wani to ya kamata ya kokarin tabbatar da ita wa yahmilu al-amra fihi alal wajhi al-jamil abinda yafi dacewa ya dauki kyakkyawan fassara wa fihi iftiqadu man ghaba an al-jama'ati bila udhri wannan ya nuna duk sadda jama'a suka taru wana an saba ganin shi sai a ce wai ina wana yake ne shine abin da ya kawo ina wana dan wane abin da ya kawo duk magana kenan wa annahu la yakfa fil ilayak fi fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadi sannan wannan magana ta nuna cewa dan ka fadi kalmar shahada da baki amma baka yadda da cewa Allah ne abin bauta a zuciyarka ba to wannan bai isar ba da saura ko ka fada sai zuciyarka ta kudurce wa annahu la yakhludu fi an-nari man mata ala at-tauhidi duk wanda ya mutu da tauhidi da aqida mai kyau ko da wani zinubi ya kai shi wuta to ba zai dawwama a cikin wutar ba watarjama alaihi al-bukhari ghayra tarjamati al-babi wallazi qablahu ar-rukhsa fi as-salati fi ar-rihali 'inda al-matri wa salati an-nawafil jama'a wa salam al-imam hina yusallimu wa salam al-ma'mumi hina yusallimu al-imam ibn hajar qarishe da ya gama nashi fiqhun ko sai kuma ya fara ciro fiqhun bukhari yace banda wannan wurin da bukhari ya kawo wannan babin a can gaba za a zo inda bukhari ya kulla wannan hadisi ya kulla mai babi game da me game da cewa an yi sassauci a yi sallah a cikin gida idan akwai ruwan sama haka kuma ya halatta a yi sallar nafila a jama'a haka kuma ma mu suna yin sallama ne a lokacin da liman yayi wa anna radda salami alal imami la yajibu me kawaidi yace me yace zaka yi sallama daya zaka yi sallama ga liman zaka yi sallama ga kuma hagu in yace in kana biha ahadu mallan yace to wannan sallama da aka ce zaka yi ta tilqa a wajhika ga liman yace ba dole bace muka cewa muke ma bata halatta ba domin asalin hadisin da yazo da ita al-Imam ad-Darqutni ya ruwaito shi da isnadi da'if saboda haka sallama jama'a ko dai kai daya ta tabbata ko kai biyu dama da hagu amma sallama da ake tilqa a wajhika ta uku kenan wannan bata halatta ba, ba ma wai bata wajaba ba. Wa annal imama, ku karanta littafin Nail al-Awtar, wa annal imama idza zara qauman ammahum, idan limamin gari ko limamin anguwa ya ziyarci wasu mutane, a idda ya ziyarce su nan shi zai musu limanci, dan dama shine limami gaba daya. Wa shuhudu itban badran, wannan kuma ya nuna mana itbanu dan mali ya halarci badar ko eh. Akwai wasu darussa da wata rana nake fatan Allah ya taimake mu zo muna yin su, waɗanda taken su zamu sa musu gwarzona, shine zamu rinka diban waɗannan gwaraza na musulunci irin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai, waɗanda tarihin su za a zo a rinka bajewa. Yanzu itbanu dan Malik jama'a ya halarci badar, mutumin da ya halarci badar a cikin ainihin sahabbai mutum ne wanda yake da asma martaba indahu, martaba mafi daukaka suke ganin shi. Dan haka duk sanda suka tashi ba da labari sai an ce ya je badar. Ko kun fahimci wannan jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan wa akhlil khazira, da kuma wannan yana nuna mana halaccin a ci burabusko ko kuma abinci makamancin haka. Wa annal amal alladhi yabtaghi bihi wajha Allah ta'ala yunajji ko yunji sahibahu idza qabilahu Allah ta'ala, aikin didda aka yi shi saboda Allah, indai ka fuskanci Allah da shi ko, to wannan aikin matukar Allah ya karba, don ba aiwa Allah dole. Ko da kai aikin dan Allah, in har Allah ya karba to zai iya kubutar da kai daga wuta. Wa anna man nasaba man yuzhiru al-islam ila an-nifaq wa nahwihi bi qarinatin taqumu indahu la yukaffaru bidhalika, idan wani musulmi ya dubi wani musulmi ya ce wani munafiki ne saboda me, saboda wata dabi'a da yake ga ta faru ga wannan, to ba za a kafirta wancan da yace mishi munafikin ba, wala yufassaq, ba za a fasikantar da shi cewa ya ce wani munafiki ba, bal yu'zaru bitta'wil, sai dai a ce ai yana da uzuri, domin me sai a bashi uzuri saboda me, saboda yana da ainihin ta'wili ko yana da wata fassara da ya gani tattare da shi wadda ta kai shi zuwa ga wannan. Ina fata an gane jama'ar musulmi, waɗannan su ne kaɗan daga cikin fiqhun hadisin nan da malamin nan ya fitar tsakani da Allah. Jama'a, wai ce malaman hadisi ba malaman fiqhu bane, wata fitina ce take faruwa kawai yanzu sai ka ji mutum ya ce ai Imam al-Bukhari ai malamin hadisi ne, ba malamin fiqhu ba. Wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a ba kamar babur bane, kaga babur ɗinka yana da bangaren da riwaya ne yake gyara ko bakanike baya gyarawa, akwai inda kuma bakanike ke gyarawa riwaya bayi, akwai inda mechanizer mai faci shi yake gyarawa bakanike baya yi ko, to gaskiya hadisin manzon Allah in dai wani ya kai a ce mishi muhaddis to faqihi ne, don ba cewa aka yi rawi ba, rawi shine mai riwaya kawai, amma in dai ya kai a ce mishi muhaddis to ba zai taba yiwa a ce mishi muhaddis ba sai ya zama ya san fiqhun hadisi, ya san kaza. Dan haka hakikanin al'amari malaman farko ba a bambance wani a ce ai wane malamin hadisi ne bai san fiqhu ba, ai wane malamin fiqhu ne bai san hadisi ba, abubuwa ne da suka zo suka faru yadda suka faru daga baya da suka rikice game da haka. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Na'am. To wannan wata mas'ala ce mai girma wadda za mu tattauna ta insha Allah. Ita ce masallatan da ke Makka waɗanda ba Ka'aba ba, shin mutum ya yi sallah a cikinsu, kamar ga masallaci a anguwar Nakasa, ga masallaci a Shamiya, ga masallaci a Suka wane ne, sai ka je kai sallah a ciki, ko za ka samu ladan masallacin Ka'aba? Gaskiyar lamari ba za ka samu ba. Waɗannan masallatai ne na cikin anguwa, na cikin gari, daidai suke da kowaɗanne masallatai. Wannan masallaci na Ka'aba shi ne Masjidul Haram, sannan masallacin Annabi shi ne za ka yi sallah ka samu wannan falala, sauran masallatai fa ba za ka samu ainihin wannan falala ba. Ina fata an gane. Na'am. Na'am. Wato abin da wani malami ke tambaya nan shi ne, an karantar da mutane ga yadda ake haɗa sahu, amma an ka tafi ƙasar Saudi Arabia sai ka ga cewa yadda ake ce mana ɗin nan mu haɗa sahu mu miƙe ƙafa su ba haka suke hadawa ba. To me amsa akan haka? Yau shekara uku da ta wuce muna Ka'aba da ni da Samir sai da ne mai wannan magana. Sai ce fa qulu lahum ha'ula'i juhal. Amsar ita ce waɗannan mutanen da kuke gani jaffata ne sai ka ganshi da zabjejen gemu. Ba shine Imam Maliki ba. Me wawaina yake gasawa ko kosai yake toyawa? Waɗannan irin mutanen ba lallai ne su zama malamai ba. Sannan akwai malamai kuma da zaka ga na'am haka suke. Wannan kuma ba zai zama hujja ba. Domin me? Domin abin da yake hujja shine abin da ya tabbata a cikin Al-Qur'ani da hadisi, ba a cikin abin da wani ya aikata sabanin haka ba. Ina ma'anar wannan magana, bari in fassara muku ita karara. Yau shekara 16 da suka wuce, wancan malamin namu da na faɗi a Dr. Suhaimi ya zo har nan garin Zaria. Suka zo har nan masallacin kofar gidan Alhaji Sani mai kaji cikin garin Zaria. Yau kwatankwacin shekara 17 kenan da ta wuce nake jin, ko 15, wajen dai 1992 ko zuwa 93 ko makamantan haka. A daidai wannan lokacin ana ɗauki ba daɗi a garin nan game da matsalar haɗa sahu, game da matsalar jilsatul istiraha. Har a wannan lokaci da abu ya kamari ya kamari, Malam Bakar Gumi ya zo garin nan, ya zo masallacin Harwan Danja, wani malami ya karantar da magana ga yadda ake hada sahu, an yi mishi musu. Da Malam Bakar Gumi ya zo sai ya ce, malam ka miƙe ka nuna mana aikace ake hada sahu. Shine malam ya kamo hannun shi ya nuna, ya suka tsaya akan minbari ya ce kaga yadda ake. Sai zama yadda malam yana ya dace da yadda malamin ya karantar. To amma duk da haka, da aka ji ga wasu manyan malamai daga Madina, daga Jami'ar Islamiyya sun zo, sai aka je ana sa ido yaya suke hada sahu. Sai aka ga su ba ma hada yatsa da yatsa ba, ba su hada yatsa da yatsa malaman Saudi Arabia. Kana matsa da yatsan ka sai ja baya, kana matsa sai ja baya, kuma ba zai miƙar da kafafuwan shi su fuskanci alƙibla ba. Tsayawa zai yi haka, wannan kafa ta kalli gabas maso kudu, wannan ta kalli gabas maso arewa. Sannan abu na biyu, sai ba su yi jilsatul istiraha ba. Daga ta yi sai aka yi hujja da cewa to ai gashi waɗannan malaman daga Madina ba su yi jilsatul istiraha ba, sannan kuma hada sahun ma ba su hada sahun yadda ku kuke karantarwa ba, to yaya kenan? To amma wannan kalubalen ba a jeho shi ba sai da suka bar garin nan. Da muka koma sai na tambayi Zarban. Zarban shine bossa na Jami'ar Islamiyya a yanzu, shine kuma limamin masallacin Quba. Nace to ku fa kun je Zaria kun baro baya da kura. Yace me ya faru? Nace ga abubuwan da kuka ja. Sai yace ai babu hujja a cikin aikin. Yace jilsatul istiraha ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Mi ko ba mi ba ta tabbata. Yace sannan hada sahu, kuma cewa a hada sahu a hada kafafuwa, ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Mi haka ko ba mi haka ba, yadda ya tabbata daga Annabi shine abin yi. Abinda Zarban al-Ghamid ya bada amsa kenan. Ya rage me za ka yi kwaikwayo na mutum, ka yi kwaikwayon maganar shi da aikin shi, sai aikin shi ya saba wa abin da yake faɗi, babu abin koyi a cikin abin da yake aikatawa kenan. Don haka gaskiyar lamari jama'a, hakika yadda ya faɗi din nan, idan ka tafi ƙasashen Saudi Arabia da Misra, wasu abubuwa da kake gani kamar za su ɗaure maka kai, amma in ka rayu ka saba zama cikin su, abin ba zai daure maka kai ba. Dan abin da zaka ga nan an rike shi gam, to in ka je sai ga su kamar abin ba su dauke shi da wani abin nan ba. Har shine wata shekara, yau kamar shekara 15 da ta wuce, a cikin Jami'ar Islamiyya a nan Madina, ne wa wasu ƴan Najeriya nasiha akan irin wannan matsalar. Idan sai ga mutum ya zo sabo an dauke shi a Jami'ar Islamiyya, sai ganye tashi sallah ya kame ya kama ka hannun shi a kirji sosai, yana ajuni yana jilsatul istiraha a natse, sai su yi mishi sabon salafi kenan. Sai na ce wannan kalmar ba ta da kyau, ma'ana wannan sabon shiga ne a cikin abin, don haka yake riko da shi. Wato ku kun dade abin ya saba da ku, kun saba da shi ba ma sai kun yi shi ba. Na ce wannan kalmar ba ta da kyau. Wannan shi ya ja sai ka ga da yawa waɗanda za su dawo makaranta daga ƙasashen Saudi Arabia, sai ga wani lokacin an rusa tunaninsu akan irin waɗannan abubuwa. Sai ga mutum ya dawo jilsatul istiraha, sai ce maka ai ba dole ba ce, ai mu ma dama ba dole ce muka ce ba, amma ta tabbata Annabi ya yi to kai hada sau. Sai ce eh ba komai, amma ba shine a hannu ba, a'a a hannu ne. Anas dan Malik, zamu karanta hadisin shi anan, ya to daga Kufa ya zo Madina, ya zo yana zuwa sai akai sallah, ana idan da sallah sai tashi shiga masaukin shi fashe da kuka, sai suka same shi, ya lafiya wannan dattijo, kai kadai ka rage mana cikin sahabbai, ka zo ka gan mu kuma ba kai murna ba kana kuka? Yace ba abin da nake musu, sai dai kun canza daga sahun da manzo Allah yake koya mana, ba kwa miƙe sahun ku, ba kowa karkacewa yake. Dan haka jama'ar musulmi, miƙe sahu in an tsaye da shi kada ya lankwashe, sannan kafafuwa su haɗu su fuskanci alƙibla. Waɗannan su ne abubuwan da suka tabbata. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To ga bayanai da na so dan takaita mana, ga lokaci ya ƙure, Allah ya kai mu gobe lafiya insha Allahu ta'ala. Na'am. Jallayin nan da ake haƙiƙanin al'amari ba abu ne mahmud ba, kamar irin yadda ake masallaci ne sai a sa mata a baya sai a saki labule, ba shi cikin sunna. Babin da aka ce a saki labule, ba inda aka ce sai an ja layi, don ana jan layin ne don ka a samu karkacewa, ko a saba wa mutane da tsaye da sahun ba tare da sai an ja layin ba, ko kuma sai an sa tip ko makamantan haka. Na fata an gane. Amu saurara anan insha Allahu ta'ala, da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.